domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masauraro, barkanmu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin arewa a yau zai duba jan hankali ne kan ribar tsayawa da kafa cibiyoyin ilimi da ilmantarwa da tsohon gwamnan jihar Neja Dr. Muazu Babangida Aliyu ya yi. Daga nan zamu shiga yankin Gedi-Gedi a jihar Kano don jin yadda kungiyar wanzar da zaman lafiya ta sa kai ke gudanar da aiki ta hanyar tarbiyyantar da matasa da suka kangare. Da farko, tsohon gwamna Dr. Muazu Babangida Aliyu na magana ne a taron gidauniyar raya ilimi a Abuja don aikin ginawa da tallafawa makarantu da kan ɗau ɗalibai kusan kyauta har ma da kula da ilimin marayu.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya.
Sai kawai gari ka tattara a ce wai gwamna ya tashi ya ce zai iya biyan wa'insu amma ba zai biya malamai ba, bai damu ma da zuwa makarantu ya san ma me ake yi ba. Su kuma iyaye an karaya ba mai iya tunkara, ilimin ɗanka ya ma fi ilimin ka kai kanka, don shi ne in ana fatan in Allah ya maka tsawon rai ya zama duk inda ya tafi a ce ai dan wane kaza ne, to in ba ilimin nan me za a ce? In bai da ilimi ko abin kirki ba zai iya yi ba. Kuma gashi yanzu an bar mu da yara sai shaye-shaye, ga wa'insu ma da ba su makarantu, don koyaushe aka ce wai yara da ba su makaranta sun kai kaza, to koyaushe idan aka ce maka sun kai miliyan 20, ka tabbatar arewa suke miliyan 15 din, saboda haka dole mu kara masu ƙaimi su kungiyoyin nan su kara buɗe makarantu da kyau, kuma a ko'ina muka je mu kara gaya ma mutane. Ka san wato abin mamaki, yan kasuwar mu da yawa ba san cewa ana samun kuɗi sosai a makarantu ba. Idan ka gina makaranta shekara 7 in kai investment, daga wannan shekara 7 komi naka ne, kuma in dai kai investing da kyau, kasa kuɗin da kyau, aka gina makaranta mai kyau, aka samu malamai na kirki da sauransu, daya shekara 1, 2, 3 daga shekara 5 din zuwa 7 komi naka ne, kuma riba ne har la'ila. Kuma duk yaron da ya bi ta makarantar har ya san cewa ga wanda ya gina makarantar nan, ko yaushe in ya tuna ko murna yayi ko bai ce Allah ya sa albarka ba, ya riga ya nuna cewa abin da ke so kenan. Sai ni ce kaman ka gina rijiya, wani zai sha ruwan, kai masallaci, wani zai sallah. To haka kuma in kai makaranta ka dubi mutane da yawa, ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi, yau shekarun makarantun nan nawa, ko primary ko secondary ko university, saboda haka dole mu kara ma mutane ƙaimi, mu kuma kira waɗannan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau. Yanzu kamar yadda muka ji magabatanmu na cewa kowa dai ya san gidan ubansa, kuma gidan ubanmu arewan nan, kuma ko mun ki ko mun so ko me muka zama za a samu arewan ne. Kuma idan ba mu haɗa kanmu ba, wallahi za a rarraba mu, yanzu za a dinga ɗaukar mu ɗaɗɗaya ana wasa. Shata yi wani waƙa, ku tashi ku farka ƴar arewa. Wannan waƙan mutane da yawa idan suka lura da waƙan, na san idan ka ji waƙa sai a ce wani ne ya yi kaza kaza, amma da za ka saurari wannan waƙa, yau ina manyan mutanen namu da za ki haɗa kan. To ya kamata mu haɗa kanmu mu tabbatar cewa arewa ta zama ita ce direban Najeriya, ba kuma direban Najeriya wai kawai don an ba ku shugaban ƙasa ba, a'a, duk abubuwan nan ta fannin wato ko economy ko political leadership ne ko menene Allah ya bamu, amma har yanzu ba a san hanyoyin da za a tura shi ba. Idan ana mana takaman man fetur ne, to shi ma yanzu arewa ta samu. In ana mana takaman gol ne, gol ɗin Zamfara kawai ya fi na Ghana yawa, da ake ce mata ma gold cost, ka gane ko? To idan muka fito da waɗannan hanyoyin, yanda za mu tabbata cewa duk wani ɗan arewa ya samu ingantaccen rayuwa. Menene ingantaccen rayuwa? A dai ce ba za ka je ka kwanta da yunwa a cikin ka ba, ɗaya kenan. A ce ‘ya’yanka da maƙwabtanka suna jin daɗin junansu kuma suna samun ilimi mai kyau. A ce ka tashi daga Sokoto za ka mai Duguri ba ka da tsoron cewa wani zai tare ka a hanya. Gidanka koko ‘ya’yanka maza da mata duk sun samu ilimin da yake ko me ya faru za su iya zama a cikin rayuwarsu ba tare da damuwa.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan
anguwar gidi-gidi da ke cikin birnin Kano kuma a shekarun baya an fuskanci kalubalen tsaro daga wasu matasa da suka kangare. Wannan yayi sanadiyar kafa wata kungiya ko kwamitin zaman lafiya na ƴan sa-kai da Alhaji Ibrahim Goje ke jagoranta. Mun tattauna da Ibrahim Goje don jin yadda suke gudanar da wannan aiki da irin tasirin da suke yi a anguwar.
Abubuwa ne suka dinga tasowa kala-kala. Na farko yara tarbiyarsu ta lalace kana tsaye da rana tsaka zaga yara sun fito a guje da wuka ana yanke-yanke ana kashe-kashe ana sare-sare a irin wannan unguwa tamu mai albarka da gidi-gidi. Kuma da unguwar ba haka take ba sai muka tsaya muka yi tunani muka ga cewa to ya za a yi muna ga muna da gudunmuwa da zamu iya bayarwa tunda mu ma ba a ba mu irin tarbiya ba kuma muna ji muna gani mu bari har unguwa ta zo ta kai irin wannan yanayi nata. Wannan shine dalilin da muka tashi muka hobbasa muka je muka ce to bari duk procedure da ake bi wato matakai da ake bi na doka mun bi muka yi wa kungiyar register da local government muka yi mata register da state sannan kuma muna da lauyoyi wanda in abu na shari'a ne ya kama a shari'a suna zuwa mana ko ina su bi mana kadin hakkin karbuwa ta karbu saboda dama abun kowa yana damun sa ya rasa ya zai saboda tsoro wai da ake na yara to da muka kafa wannan kungiya a gaskiya duk wanda zai yi kungiya dama irin wannan to ya dako da hal ake cewa ba gamu sai kai hakuri a zage ka a ci mutuncin ka ba abinda ba za a yi maka ba amma in kai hakuri to zaka samu nasara to hakuri da muka yi shi sa muka samu nasara alhamdulillah yanzu idan ka zaka duba cikin Kano ma gabaki daya idan zaka saurari gidajen radio kowa ce ake kuje ku koyi da kungiya irin ta gadi-gadi wannan shine nasara da muka samu a wannan kungiya.
Anan Alhaji Ibrahim Goje ya bayyana wani babban kalubale da suka taba fuskanta a yayin da suke gudanar da wannan aiki na sa kai.
Kalubale dai da muka fuskanta wanda har ya muke tunanin da zai dan raza namu mutane ko su ƴan kwamiti na security namu sujada baya shine wani operation da muka je muka yi a kofar gidan baban Laila wani guri da ake kira Kankare. Kankare duk mutumin da yake gidi-gidi ba ma gidi-gidi ba duk mutumin da yake Kano ya san mecece Kankare. Muka je muka wani operation da dare aka sassari yaran mu aka daddatsa musu wuka aka kwakwace musu wayoyi alhamdulillah a daren muka tafi Aminu Kano muka je aka treatment din su aka ci gaba da akwai wanda sun kai wata biyu ko uku ana ba su treatment kuma alhamdulillah kungiya take biya a jihunta haka kuma muke bi gidajen su waɗannan wadansu su takwas da aka yi wa rauni ko tara muke bawa iyalansu a dan hasafi dan dalili mutum ne yake abu ba albashi kake biyan sa ba sa daukar da rayuwarsa yayi ya kamata ka hobbasa ka nuna cewa kishin abu wallahi haka har suka samu lafiya gabaki ɗayan su ba wanda ya kashe kokoban sa kuma haka muke dan ba su 2500 haka a gidajen su wallahi akwai ɗaya da muka je mata ce to kaga irin wannan kaga da wani gurin ne kaga haka za a bar mu da rauni da wahala to har Allah ba sauki haka muka dinga wannan abu Allah ba sauki to wannan shine babban kalubale da muka fuskanta amma daga wannan gaskiya ba mu samu wani kalubale ba jama'a unguwa malamai ɗan boko ƴan siyasa dan su mun kira wasu da attajiran unguwa gabaki daya wallahi wannan kungiya ta karbu 100%.
Masu sauraro anan zamu dakata da shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara a madadin muryar Amurka ni na Sura Adamu Elika da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika yake yaya are wa gaba daya.